الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Juma'a da ke nan cikin Jami'ar Bayero da ke Kano. A wannan yammaci na Laraba, yau muna 23 ga watan Zulqa'da, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446, wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan 5 miladiya ta 2025. A wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Fawa'id, wallafar al-Imam al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 55 a cikin wannan littafi Al-Fawa'id, mai cike da fa'idoji daban-daban. Malam yake cewa ad-dunya min awwaliha ila akhiriha la tusawi ghamma sa'a fa kayfa bi ghammi al-umr mahbubul yawmi yaqubu al-makruha ghadan wa makruhu al-yawm yaqubu al-mahbuba ghadan. أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. كافي مشغا أكوي نوى إذا كتكين جاغورون وانا مسلاتي فروفيسا نور عبد الله نور إبراهيم دا سليكين سيرسو نجا كتكين وانا ساتني masa addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa,
amin.
Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya sa ya huta,
amin.
Allah subhanahu wataala ya karbi kyawawan ayyukan sa, ya yafe masa laifuffukan sa,
amin.
Allah ya sanya aljanna ce makomarsa,
amin.
Allah ya gafarta wa dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin musulmi maza da mata, ko kuma Allah ya mana kyakkyawar cikawa. Malam yace ad-dunya min awwaliha ila akhiriha, duniya tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta, la tusawi ghamma sa'a, ba za ta yi daidai da baƙin cikin awa ɗaya ba. Fa kaifa bi ghammi al-umri, to za ta daidaita da baƙin cikin tsawon shekaru na mutum. Wannan fa'ida Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yana ishara ne zuwa ga irin wato matsayin da duniya take da shi, da duk abin da ta kunsa na jin daɗi da more kayan rayuwa da alatu da kyale-kyale, duk abin da ke cikin ta gaba ɗaya. Idan mutum yayi ta'ammuli, ya tsaya yayi karatun ta nutsu, ya dube ta sarai, duba na basira, duba na zuciya wacce take ɗauke da imani, ta san kimar rayuwa, zai ga cewa duniya ba wani abu ba ce. Duk girmanta, duk abin da ta ƙunsa, ya sace min awwaliha ila akhiriha, da duk abin da ta ƙunsa na jin daɗi na more rayuwa na isa da mulki da dukiya, to ba komai ba ce. Idan mutum ya dube ta, zai ga cewa kamar ƙiftawa da bismillah ne. Da zarar yau aka ce mutum ya bar duniya, to shi kenan ya bar ta kenan har abada. zai je iske wata rayuwa ta har abada ita ya bar ta har abada kuma zai je ya samu wata rayuwa ta har abada saboda haka yana shara zuwa ga cewa bai kamata mutum ya dora damuwarsa akan duniya ba ya dora damuwarsa akan duniya ya zamana kan dan abu kankani na duniya zai zauna yayi ta bacin rai yayi ta damuwa ya hana idan sa bacci ya daina shiga cikin jama'a ya daina kula mutane wataƙila ya rika faɗa ma da iyalinsa saboda wani abu na duniya da ya kubuce masa inda ya tsaya ya dubi duniya da irin matsayin da take da shi to bai kamata ya bata rai a kanta na daidai da awa ɗaya ba ya bata rai a kan duniya saboda wani abu da ya rasa nata na daidai da awa ɗaya annabi yana cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uta ma saqa al-kafira minha sharbata ba law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda da a ce duniya a gurin Allah ta kama matsayin fiken sauro ka duba shi kansa sauran nawa yake wace daraja da kima sauro yake da ita a wajenka ba shi da wata daraja da kima a wajenka kai da shi sai dai sai bugu sai kisa wanda shi ne alaƙar ka da shi ba ka so ka gan shi inda kake ba to ba shi ba ma fiffikensa annabi ya ce duniya a gurin Allah ba ta kai fiffiken sauro ba kaga ƙarewar lalacewa kenan da rashin daraja annabi ya ce da ta kai darajar fiffiken sauro a gurin Allah to da makwarwa ɗaya ta ruwa Allah ba zai shayar da kafiri ba da sai ya hana kafiri saboda darajar da take da shi shi yasa annabi ya kira ta sijinul mu'min wa jannatul kafir kurkuku ce ga mu'mini saboda duk abin da zai samu na ƙyale-ƙyale na jin daɗi a duniya idan ya tuna irin abin da Allah ya tana da wa mu'mini a lahira ma ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wani rai da ya san abin da aka ɓoye wa muminai na jin daɗi na farin ciki a ranar lahira sakamakon aikin da suke yi to saboda haka zai ga cewa rayuwar da yake yi a nan ko yaya take a wajensa komai irin daɗin da yake sha zai tuna irin ni'imar da Allah ya tanada masa ta aljanna sai ya ji cewa nan a kurkuku yake sabanin kafiri duk wahalar da yake ciki a duniya inda za a nuna masa irin wahalar da take jiransa a lahira zai ga cewa nan a aljanna yake to saboda a nan ma'ana ta farko da za mu iya ba mu wannan hikima ko wannan fa'ida da Ibnul Qayyim yake nunawa yana nuna duniya mai gushewa ce kuma duk wani abu da zai same ka a nan duniya na damuwa na ɓacin rai in kai haƙuri iyakar sanan ne kai haƙuri ka mayar da al'amari ga Allah iyakar ɓacin ran a nan ne in ka koma wurin Ubangiji Subhanahu wata'ala za ka samu kyakkyawan sakamako kuma yana nuna cewa bai kamata kana mumini da ka san Allah ka san darajar da kimar da duniya take da ita a gurin Allah bai kamata ka zauna baƙin ciki da damuwa ya dabaibaye ka ba ya hana ka tashi ka yi kazar-kazar wajen bautawa Allah da amfanar da kanka da amfanar da al'ummarka kada dan ka shiga cikin wani ɓacin rai ya sa ka ƙaurace wajen bautar Allah ka ƙaurace ayyukan ɗa'a ka daina yin wani abun da ka saba yi na taimakawa al'ummarka ko na amfanawa al'ummarka kamata bakin ciki ya dabe bai ka ba bakin ciki idan yayi yawa kan zuciya to yana tasiri har akan lafiyar gangan jiki ma zai za iya wayar gari ya haifar ma mutum da wata cuta wacce za ta dabe bai rayuwarsa saboda haka yana da kyau mutum ko yaushe zama yana tafa'uli wato yana tafa'uli wato yana sawa kansa kikkiawan fata yana sawa zuciyarsa kikkiawan fata game da abin da yake rayuwa a cikin sa na duniya duk wani abu da zai gani yake kikkiawan zato ko da abin ko zai zo ba yadda ransa yake so ba to ya kyautata wa Allah zato kila akwai wata hikima a ƙarƙashin wannan akwai wani abin da Allah subhanahu wata'ala zai bashi a sakamakon hakurin da zai yi bisa ga wannan abin da bakin ciki da zai same shi wannan ma'ana ta farko da zamu iya bawa ita wannan magana ta Ibn Qayyim kenan cewa ad-dunya min awwaliha ila akhiriha la tusawi ghamma sa'a fa kayfa bi ghammi al-umr mutun ya bata ransa na awa ɗaya saboda duniya duniya bata kai wannan darajar ba ballantana kuma gaba ɗaya rayuwarsa ya ƙarar da ita cikin ɓacin rai saboda wani abu da duniya da yake nema ya rasa bata kai wannan matsayin ba bai kamata ya bata wannan darajar ba to ma'ana ta biyu da wannan magana tashi za ta ɗauka wanda ita ce tafi kusa ni a wurina da abin da yake nufi shi ne yana nufin cewa duniya da abin da yake cikinta na jin daɗi kayayyakin alatu da more rayuwa da duniya ta kunsa gaba ɗayansa ba kai irin wato bai cancanci mutum ya yi abin da zai fada cikin bakin ciki na awa ɗaya a lahira ba duk abin da za a bashi na duniya kada ya kuskura ya yadda ya fada cikin abin da zai kai shi sa'a ɗaya na ɓacin ran lahira bare ya zanto ya fada cikin wani ɓacin rai da shiga cikin wata damuwa ta har abada saboda abin da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar wa wanda zai rayu cikin saɓan Allah saboda wani abu na duniya ya sa shi ya kaucewa hanyar Allah ya zaɓi duniya a kan lahira to babu shakka wannan bai tuna irin azabar da take jiran shi ba wacce a shaddu abqa kuma wa anka ta fi tsanani kuma ita ce azaba mai ɗorewa idan Allah subhanahu wa ta'ala bai yi wa bawa gamdakatar ba sauraka duk irin jin daɗin duniya da zai yi da ɗan adam zai yi a nan da duk irin abin da zai samu na alfarma da more rayuwa a nan duniya yayin da ya je wa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗu da fushinsa to wato tsome ɗaya za a yi masa a cikin wuta duk ya mantar da shi wannan jin daɗin da ya yi tsome ɗaya kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fayusbagu fi an-nar sabgha thumma yuqalu ya ibn adam hal ra'aita khayran qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rabb annabi yace za a zo da wanda ya fi kowa more rayuwa a nan duniya ya fi kowa jin daɗi a nan duniya ya fi kowa samun ni'ima ta duniya amma kuma cikin 'yan wuta ranar gobe kiyama za a zo da shi fa yusbagu fi nari sabgha a tsoma shi tsomawa ɗaya a cikin wuta a tsoma shi a wuta sannan sai a ɗago shi a fito da shi sannan sai a ce da shi ya ibna adam ya kai ɗan adam halra ya kai wannan ɗan adam hal ra'aita khayran qat tunda kake ka taba gamuwa da alheri hal marra bika na'imun qat tunda kake ka taba jin dadi anan fa ya rayu rayuwar da babu wanda ya irin tashi wajen jin dadi da samun alfarma da more rayuwar duniya amma tsomi ɗaya za a yi masa a wuta a tsamo shi sannan a yi masa tambayar cewa ka taba haduwa da alheri ka taba gamuwa da wani abu na ni'ima tunda kake sai ya rantse wa Allah ce la wallahi ya rab na rantse da Allah ban taba ba wannan tsomawar guda daya ta mantar da shi duk abin da ya ji a duniya na dadi to kaga duk abin da ya ji a duniya ya wato gaba daya a bakin ciki ko damuwa ta dan kankanin lokaci ta share shi shine yace ad-dunya min awwaliha ila akhiriha la tusawi ghamasa dan bakin ciki da ya fada ciki da damuwa da azaba da ya ji ta dan lokaci kankani duk ta share abin da ya ji a duniya to ina ga wanda kuma za a bar shi a cikin ta har abada la yamutu fiha wala yahya ya rayu a wuta kullama nazajat juluduhum badalna juludan ghayraha liyadhuqul azab babu shakka wannan bai kamata wani abu na duniya da kelekelen ta ya jashi ba ya rayu cikin saban Allah har ya je ga mu da fushin Allah sanna annabi ya ce wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli aljanna fayusbaghu fil jannati sabgha thumma yuqalu lahu yabna adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fayaqulu la wallahi ya rab ma marra bi bu'san qat wala ra'aitu shiddatan qat azo da wanda yafi kowa shan wahala a duniya yafi kowa talauci da rashi a nan duniya a zo da shi da yana cikin yan aljanna sai a tsoma shi cikin aljanna a fito da shi a tambaye shi cewa shin tunda kake ka taba shan wahala ka taba shiga matsatsi ka taba shiga tsanani ya rantse da Allah ya ce shi tunda yake bai taba shiga tsanani ba wannan tsoman guda daya ya mantar da shi duk wahalar da yake ta nan duniya saboda haka duniya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala la tusawi shay'an musamman aka kwatanta ta da lahira saboda haka bai kamata mutum ya yi wasa da lahirarsa ba dan ya samu wani abu na duniya ko dan ya gina wa kansa rayuwar duniya da a ce tana da daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to da babu wanda zai kai annabawa samunta ba wanda zai kai manzanni samunta dan su suka fi kowa soyuwa a gurin Allah to amma sai ya kasance ba wannan ne a gaban su ba shi ma Ubangiji subhanahu wataala bai sanya wannan shine ma'auni ba wajen darajar su ko matsayin su imanin su da tsoron Allah su da takwa su shine darajar su a gurin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so inna allaha yu'ti ad-dunya liman ahabba wa man la yuhib ga wanda yake so liman yuhibbu wa man la yuhib ga wanda yake so da wanda ma baya so wala yu'ti al-imana illa liman yuhib amma imani Allah baya bada shi sai ga wanda yake so sai ga masoyinsa shi kadai ubangiji yake yi wa ga mankatar ya ganar da shi sannan malai yace mahbubul yawm yaqubul makruha gadan wa makruhul yawm yaqubul mahbuba gadan yace abinda kake so a yau gobe abinda zai wato abinda zai iya biyo bayan sa ko zai biyo bayan abinda kuma baka so gobe wato abinda yau kake so gobe kuma za ka ga abinda ba ka so ya biyo baya haka nan makruhul yawm yaqubul mahbuba gadan abinda kuma kake ki a yau gobe kana iya ganin abinda kake so ya biyo bayansa anan ubangiji anan ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana ishara ne zuwa ga taqallubud dunya, yushiru ila taqallubud dunya, wa annaha la tadumu ala halatin wahida, duniya ba ta tsayawa a bisa wani yanayi guda daya. Duniya wata rayuwa ce mai jujjuyawa, mai jujjuyawa. Yanayinta a yau ba lalle ya zama shine yanayinta a gobe ba, yanayinta a gobe ba lalle ya zama shine yanayinta a jibi ba, kullun cikin jujjuyawa take. Saboda haka abinda aka ji a yau na jin daɗi, gobe ana iya ga canji ya zama na ba shi bane. Mutum zai kwana da lafiya ya waye gari ba da lafiya. Mutum zai iya kwana da wadata a waye gari wani abu ya zo gaba ɗaya tafi yadda wadatar ta shi, ya zama ba shi da komai. Mutum zai iya kasancewa cikin ƙarfinsa da karsashinsa da walwalarsa, bayan kuma wani lokaci sai gan shi cikin rauni, babu wannan ƙarfin, babu wannan karsashin tare da shi, ya tafi. Yau za ka iya ganinsa cikin milki da iko da samu da isa da sarauta, gobe kuma ka same shi a wulaƙance. Allah ya kawar da dukkan waɗannan abubuwan da yake ji da su a jiya, Allah ya tafiyar da su, ya dawo ba kowan kowa ba. To haka duniya take jujjuyawa, ba ta zama a yanayi guda ɗaya. Tun daga halittar ɗan adam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna masa irin rayuwar da zai yi a duniya. Allah yake cewa Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Allah subhanahu wa ta'ala yace shine wanda ya halicce ku daga rauni, sannan bayan raunin ya sanya ƙarfi, sannan bayan ƙarfin ya sanya rauni da furfura da tsufa. Allah yana halittar abin da ya ga dama, kuma shi ne wanda yake masani mai cikakkiyar ƙudura, mai cikakken iko. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mataki bayan mataki da halittar ɗan adam ta biyo har zuwa lokacin da Allah zai karɓi ransa. Me zai zama a cikin mataki ɗaya ba, ya fara tun daga ɗugon maniyyi a cikin mahaifar mahaifiyarsa, wanda wannan ya fi komai rauni. Haka Ubangiji ya fara halittarsa, sannan har ya zama mutum cikakke bayan ya biyo matakai a cikin cikin mahaifiyarsa. Sannan aka haife shi ɗan jariri mai rauni, ba zai iya yin komai da kansa ba sai an yi masa, za a jujjuya shi yadda ake so, za a ɗauke shi a ajiye shi inda ake so. Saboda yana cikin rauni, haka yake ya fara girma kaɗan kaɗan, ya fara zama, ya fara tafiya, ya fara guje-guje, ya zama ya matashi har ya zo ya cika ganiyar ƙarfinsa. To da nan kuma sai ya dinga gangarawa, sai kuma ya dinga gangarawa zuwa ga rauni, kullum yana ta ƙara rauni, yana ta ƙara rauni, har ya dawo ya koma mai rauni kamar yadda ya fara. Da za'af ya fara, kuma zai ƙare da za'af. Fal insanu baina za'afai, kewaye yake farkon sarauni, ƙarshen sarauni. Ya fara da rauni, sannan ya yi ƙarfi, sannan bayan ƙarfin ya dawo ya dinga yin rauni, ya dinga gangara, har ya dawo kamar jaririn da sai yadda aka yi shi komai sai an yi masa, ba zai iya kuma komai da kansa ba. Shine ila anzaril umr likai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a, ya waye gari mutane ma ba iya ganewa, waɗanda da yake gane su ya waye gari, kowa ma sai an tuna masa wane ne shi. Yanzu ayi magana da shi an jima kaɗan, ba a je ko ina ba ya manta, za a yi ta maimaita masa magana ɗaya, yana sake tambayar maganar, yana sakewa ana ƙara gaya masa. Shi ne kai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a, ya bai san komai ba, kamar ɗan ƙanƙanin yaro da bai iya fahimtar komai ba, kana masa magana na haka. To kaga wannan shi ne ɗan adam, rayuwarsa ba za ta tsaya a mataki guda ba, haka duniya za ta jujjuya rayuwarsa. dan ubangiji ya nuna masa cewa shi ba kowa bane, shi ba komai bane, yana a hannun kudarar ubangiji, sai yadda ya yi da shi. Da a ce dan adam tunda aka haife shi karfi yake kara yi, kuma ba zai taɓa yin rauni ba, karfi zai yi ta yi, to nan zai haifar masa da tsagawa da jin ya isa, da jin shi wani ne. To sai Allah yake nuna masa cewa akwai iya inda na yadda ka tsaya, kuma daga nan zan riƙa baya da kai, kuma bai sai ya tsaya dakatar da wannan ba. Duk dabarar ɗan adam har yanzu ya kasa samo maganin tsufa, da za a ƙi tsufa kai ta zamanka a ɗan matashinka, ɗan dumurmur ɗinka malam da ƙarfinka, ko nawa kake da shi haka dai, za ka yi ta tafiya ita rauni. Saboda Allah ya nuna maka cewa kai bawa ne ko mai rauni ne, wa khuliqal insanu da'ifa, shi cewa kai mai rauni ne, kuma haka Allah ya ke son ka a cikin rauninka, kuma ka san cewa kewaye kake da rauni tun daga farkon ka har zuwa ƙarshenka, rauni ne yake kewaye da kai. To wannan yana nuna maka yadda duniyar take, shi ne ma'anar wa qad khalaqakum atwara, Allah ce Allah ya halicce ku mataki mataki. Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake nuna mana cewa ita wannan duniyar jujjuyawa take, kuma jujjuyawar da take yi ila zawal ne, kamar yadda halittarka take zuwa ƙarshe, za ka zo babu kai har lokacin mutuwar kai zo, kuma a ce babu kai. To haka ita ma duniyar tana da farko kuma tana da ƙarshe, za ta zo babu ita. Inna ma mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا مثال الرأي والدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما الواني لمك سوكا لشيدك سماء واختلط به نبات الأرض سي رنكسا يغوري دشي مما يأكل الناس والأنعام لغتفين أبين متاني سكي تشيد دبو بي حتى إذا أخذت الأرض زخرفها اللوكة تند أسا تيك أوينيا وزين التيأدو وظن أهلها أنهم قادرون عليها أهل انت سكي إذا تنشي واسوما سئيكم تن أمفالين تني masu ikon su amfana da ita ne. Ataha amruna laylan aw naharan, sai al'amarin mu yazo mata da daddare ko da rana. Faj'alnaha hasidan, muka bayar da ita girbabbiya. Ka Allah tagana bil ams, kamar da daya ajiya ba, wato da daya ajiya babu ita, kamar da daya ajiya ba taba samuwa ba. Har Allah ce to kamar haka muke yin bayanin ayoyin mu dalla dalla domin mutane masu tunani su yi tunani. To haka Ubangiji subhanahu wataala yake nuna rayuwar duniya za ta faro kamar abin sha'awa, waɗanda suke rayuwa a ciki su ci cewa sun kai inda za su kai wajen wayewa da ci gaba da gano amfanin abubuwa da dama da dama san amfaninsu ba, har ma ta kai ana ganin cewa babu abin da ba za a iya wato sarrafa shi a cikin duniya ba. A gado yamma ta yi kaɗan a ce za a tafi wata duniyar daban. Hatta wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw nahara, cikin ƙanƙanin lokaci sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawar da ita ka an lam taghna bil ams, kuma ya zanto da ɗai kamar ba a taɓa yi ba. To haka rayuwar ɗan adam take, yadda rayuwar ɗan adam take, kuma haka rayuwar duniyar take gaba ɗaya. Da zarar lokacinsa ya yi, shi kenan ya tafi, sai dai labari. Kuma to haka ya kamata mutum ya fahimci ita wannan rayuwa, yadda zai ba ta kimarta, ya aje ta a matsayinta, ya kuma sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ya so ɗan adam ya rayu a cikinta. dan ba gida bane na dawwama gida ne wanda za a yi jarraba a cikin sa gurin jarrabawa ce wuri ne na jarraba الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا سولا كدنيا قولين إلى الله سبحانه وتعالى يتانا دا كوي دان أذو أي جربا وأتكي أذو أي ذي تجربا وأذي فاكي ناكا ما قولين إلى أمي إقفا أشان تكيبا أقولين إلى أجربا كما جربا ذات إذوا إلي إلي jarabawa takan zo wa masu jarabawa da sauki takan zo musu da tsanani ko wani bangaren nata yazo da sauki wani bangaren yazo da tsanani duk zai yi wanda ya san jarabawa ya san cewa takan zo da kai wato yanayi kala kala iri iri saboda haka mutun ya fahimci cewa ga abin da yake yi a nan bayan kasa kada abin da yake ciki na duniya na jin dadi ko na lafiya da Allah ya bashi ya ruɗe shi ya yaudare shi dauka cewa kamar an zo ƙarshe kamar babu wani abu a gaba nan ne farko nan ne ƙarshe ya rika mu'amala da duniya kamar ba zai batta ba babu sakarai marar hankali marar basira irin wannan tuman da gayin ya samu duniya zai manta da lahirarsa zai rika jin kamar ya an gama rayuwar an iya nan an yi an gama anan bai san cewa shi in aka kiyasta da waɗanda suka biyo tarihi tun kafuwar duniya suka wuce shi ba kowa kowa bane da duk abin da zai takama da shi akwai waɗanda suka yi takama da irin fiye da abin da yake takama da shi a yanzu mulki ne akwai wanda suka yi mulkin da bai yafi nashi akwai wanda suka yi mulkin da yafi nashi cikin mutanen kirki da wanda ba na kirki ba idan yana jin karfi ne akwai da suka fi shi karfi da Allah ya yi a bayan kasa da sa'ada da samuda da suke sassaka duwatsu su yi gidaje idan yana jin dukiya ce akwai wanda suka mallaki dukiya fiye da yadda ya shi yake ake batun tashi amma yau duk suna ina yau duk sun zama wato sun zama tarihi wanda ya abin kirki daga cikin su ana ambatan su da kikkiawan ambato wanda kuma yayi mummuna ana ambatan su da mummunan ambato sauraka babu wani abin da yanzu wani zai zo ya takama da shi wanda a baya can ba a same shi ba waye samu mulki kuma waye zai samu nan gaba irin na Annabi Sulaiman wanda ya mallaki mutum da aljan da dabba da tsuntsu da kowa kowa ya zama na a ƙarƙashin sa yake waye zai wannan ce yana san abu duk nisan guri cikin kimtawa da bismillah sai ya ga abu waye a yanzu duk technology sa yake da wannan duk irin abin da aka bashi na technology yake da wannan yaje yana san a dauko masa wani abu ce qabla an yartada ilayka tarfuk kafin ka gama kiftawa shi yasa Allah kawai sai ce falamma ra'ahu mustaqarran inda ana qabla an yartada ilayka tarfuk ba a ce sai ya kawo ba saboda ai in aka ce sai ya kawo to an samu tazara kenan sai falamma ra'ahu mustaqarran inda kawai sai ya ganshi gaban sa yana gama magana kawai sai ya ganshi gaban sa to ko ifritun min aljinni wanda shi ya fara tayin farko yace shi a bashi dama qabla an taqumu min maqamik wa inni alayhi la qawiyyun amin kafin ka tashi daga zama fada zan tafi daga zai tafi daga Palestine daga Sham zai tafi Yemen saba a wancan lokaci tafiya ce ba kankanuwa ba tafiya ce da ake share lokaci mai tsawo ake share wata ma ana yin ta ba a kai abin nan ba ya ce kafin ka gama zaman fada zan ka maka shi nan aka ga wanda zai ɗau lokaci to ko yanzu duk technology ka ba ka samu irin wannan ba irin shi ifritun minal jinni waye yake da ma ifritun minal jinni yanzu wani technology ka zai mallaka maka ifritun minal jinni to da tsuntsaye da waye أباشي يباشي أبنا يباسوا منطقة الطير وعلمنا منطقة الطير سولاك أكك يزمت أنت عيد قاريد وعيد أنت سنة مغانا هنا جاء بلسكيتشو حتى أتى على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها يا جاء بنا تشي to akwai wanda ya samu irin wannan mulkin to amma ina yake ya tafi mulkin sa bai hana ya tafi ba a lokacin aljanu tsoransa suke ji tsoransa suke ji saboda kama su yake ya daure su su sa su cikin mari cikin kukumi shi yasa idan ya zo ya tsaya a gaban su suna aiki ba mai iya daga kai da ya mutu ba su iya gane ya mutu ba lamma qadaina alaihi almaut ma dallahu ala maut illa dabbatu alard ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat aljinn an law kanu ya'lamuna alghayb ma labithu fi al'adab almuhin sauraka suka yi ta wahala tsammaninsu shine a tsaye a kansu shi kuma ya riga ya mutu ba su gane ba a cikin wannan tsayuwar Allah ya karbi ransa ga aljanu kewaye da shi ba su ma sani ba mala'ikan mutuwa ya zo ya gama abin da yake tafi to wani mulki ne kake da shi yanzu zaka ce zaka ja da Allah me ka samu ka isa to shi yasa Allah subhanahu wataala yake nuna wa bayinsa cewa duniya ba komai bace ku bi ta a hankali a yau kana takama da isa da mulki da waye in Allah ya ga dama in sai sun tuwo da mutun ya rubto shi kasa ya zama ba kowa ba kuma an ga irin wannan da yawa daga cikin irin abinda tarihi yake faɗa lokacin abinnan Abbad Mu'tamid ibn Abbad ɗaya daga cikin sarakuna na Andalus bayan an yi mata ayaga an kacaccala ta kusan da ta kasance ƙasa ce guda ɗaya ƙarƙashin mulkin musulmi al-Andalus a da can ita ce yanzu ake ce Spain da Portugal ba wai iya Spain ba Andalus ta da ta haɗa har da Portugal ta yanzu duka Andalus ce a da al-Portugal to da lokacin karkashin shugaba ɗaya take to da aka ta samu rikici na sarauta na mulki aka yi ta yi wa ƙasar a yaga wanda ya yaƙi wani ɗan uwansa ya ɓalle wani guri ya kafa sarauta wanda ya sai zama da ƙasar ta zama ta daddatse ta zama sun zama mulukut tawa'if kowace ta'ifa da sarkinta to shi al-Mu'tamid ibn Abbad ɗaya ne daga cikin waɗanda suka sarautar Ishbiliya da Qurtuba manyan garuruwa ne a Andalus Ishbiliya lokacinsa ta shahara da mawaƙa shu'ara udaba ita kuma Qurtuba ta shahara da malamai masu ilimi ta shahara da ilimi yanzu za ka ce wani al-Qurtubi waye al-Qurtubi Abu al-Abbas Abu Abdullah ibn Abdulbar ibn Hazm ake ta jin al-Qurtubi Qurtuba ita ce garin malamai kuma wancan garin mawaka ce sukan suna da irin munafasa din nan kowa yana son ya nuna shi yafi kowa da Qurtuba da Ishbiliya waɗannan suna ji da su suna da mawaka masu fasaha masu azancin magana masu kaza su kuma suna alfahari da malamai to shine wata rana ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu ɗaya ɗan Qurtuba ɗaya ɗan Ishbiliya suna tattaunawa ɗan Ishbiliyan yana ta faɗar irin abubuwan da suke da shi da sarautar ma da sarkin gaba ɗaya anan yake saboda haka suna ga sun ci gaba suna da kaza ɗan Qurtuba ya tashi magana sai ya ce mu ne idan mawaki a cikinmu ya mutu sai a rasa inda za a kai kayayyakinsa na waƙa gurmi da kaɗe-kaɗensa sai a kai muku ko kuma in malami a cikinku ya mutu sai a ɗauko littafansa a kawo mana saboda za a rasa ina malami sai a kawo mana kaga ya gama da shi wani an kai muku su ganga su waye algaita waye jita waye duk an kai muku kuma su kuma an kawo musu littattafai na ilimi an gama da dan Ishbiliya kai yanzu a ce kai a kai maka kayan kada kade wannan kuma an kawo musu littattafai a'a ba su da malaman ne idan aka samu malami a cikin siyaru sai a rasa wa za a ba littafansa saboda babu makaranta ba su karatun babu yan kadan ne wannan kuma ba su da yan shirme yan sharholiya yan waƙe-waƙe saboda kan aka samu wani bai irin wannan harka in ya mutu sai a rasa wa zai gaji kayansa ya ce aika mu waɗancan to kaga a ce an hada waɗannan garuruwa biyu to ash-shahid shi al-mu'tamid ibnu abbad yana ɗaya daga cikin sarakuna da suka yi ƙarfi sosai suka yi ta sharholiya kuma ta duniya a lokacin da alfinso maliku kashtala ya zo ya kirista ne ke suna da fada da kiristoci da suke zagaye da su faransa da sauran kasashen da suke kasashen roma da suke zagaye da su suka zo suka zagaye abin nan suka zagaye balansiya a ishbiliya afwan suka yi wata shida ba su shiga ba su kuma waɗannan ba su iya korarsu ba sai shi alfinso sai ya tura wa shi al-mu'tamid ibn abbad sai ya tura masa da saƙo yake gaya masa sauran ishbiliya ya dame ni ka turo min da mafici da zan magance sauran garinku irin magana ce ta tsokana da zolaya da cin abin nan da ya tashi shi kuma sai ya ce da shi ba daga nan zan turo maka mafici ba zan turo maka mafici daga rundunar abin nan al-murabitin lokacin Yusuf ibn Tashifin so shi kuma lokacin suna mallakar Maghrib al-Arabi lokacin su kuma sun kafa daula mai karfi ta mai addini sosai to karshe wannan Yusuf ibn Tashifin lokacin da ya zo da rundunarsa a cikin yan awanni ya gama da wannan alfinso din ya fatattake su ya kore su a yayin da shi al-mu'tamir ibn abbad an yi wata shida ya ma kasa buga da su amma wani a cikin yan awanni duhan kafin gari ya waye ya gama wayewa rana ta fito ya fatattake su amma karshe lokacin da shi wannan al-mu'tamir ibn abbad suka yi ta sharholiya suka mai da mulkin kawai wani abu na jin daɗi da more rayuwa ba tare da kula da abin da ya damu al'umma ba sai ya zama na manyan gari da dattawa da malamai sun haɗu su rubuta takarda zuwa ga Yusuf ibn Tashifin cewa ya kawo musu ɗauki ya raba su da wannan mulki a lokacin da ya zo da rundunarsa shi wannan al-mu'tamir ibn abbad shi ya riƙa neman alfinso ya zo ya kawo masa ɗauki sai ya yaƙi Yusuf ibn Tashifin karshe suka zo ya kaura da su gaba ɗaya ya gama da su ya ci su da yaƙi shi ne aka kama shi aka kashe wasu ‘ya’yansa a nan shi al-mu'tamir ibn abbad aka kai shi wani gari agmat a cikin maghrib al-arabi cikin maroko yake ba ya da nisa da marrakush bai fi kilomita 200 ba ana aka je aka kai shi kurkuku aka rufe shi akwai matarsa wata itimad da yake ji da ita an ce shi al-mu'tamid din ma ya mai da sunansa aida al-mu'ayyad billah yake ce masa saboda kawai tsananin kaunar da yake wa ita wannan matar tasa al-itimad shi ma sai mai da kansa mu'tamid al-mu'tamid billah saboda sai anko a suna to yana ji da ita an ce akwai wata rana ta fito ta leko haka ta windo sai ta ga al-jawari irin kuyangi mata suna wasa a cikin tabo irin an yi ruwa ya sauka tabo ya taru sai suna tsalle-tsalle a cikin tabo kawai sai ta yi sha'awa ita ma tana so ta yi wasa a cikin tabo shi ne ta gaya wa shi mijin shi ne mijin ya sa aka haɗa turaren almis da al'ambar da ma'ul wardi da waye aka cakuɗa aka yi mata tabo na alfarma na kayan ƙanshi saboda kawai ta yi wasa a ciki an ce wata rana bayan da abubuwan sun tafi an shiga ƙasƙanci wata rana suka yi ɗan rikici da shi shine take tsaya take ta gaggaya masa maganganu kaza 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 karshe sai take cewa tunda nake ka taba kyautata mun a rayuwarka ka taba kyautata mun shine yace da ita wala yawmat tib har ranar ta uma ranar ta uma kyautata miki ba sai ta shiru kuma sai law ahsanta li idahunna dahran thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khayran qat yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada to yana cikin kurkuku ƴaƴansa mata ita matar ta dauki ƴaƴan matan da suke tare da ita ta koma can a gaba din kusa da shi ta zauna ƴaƴansa mata sai sun shiga gidaje sun yi kadi sun samu abin da za su ci sannan samu abin da za su ci aka yi wata aka wayi gari wata rana a ranar karamar sallah ranar Idul Fitr suka zo don su ga babansu yana ganin su ya gansu cikin kayayyaki da ayayyagi ayayya mutsi ga kafafunsu ba takalmi wanda da su suke tafiya cikin tabo na almiski da al'ambar da ma'ul wardi da waye da waye sai ga su kafafun za su sa tafiya takalmin da za su sa tafiya a ƙasa babu shi to shine wannan ya ƙara karya masa zuciya yake faɗar wata kasida yake cewa fi ma madha kuntu bil a'yadi masruran fa sa'aka al'id fi aghmati masuran tara banatika fil atmar ja'i'atan yaghzilna lin nas la yamlikna qitmira برزنا نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرة يطعن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطع مسكا وكافورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورة يكي تشوى فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة وكنت بالأعياد مسرورة أدا كان أنا سلا أنا بكين سلا kakan fito kana mai farin ciki saboda za a yi sallah ce ta manyan mutane da kudin da za a kashe da alfarmar da za a nuna yace a yau kuma fasa'aka al'idu fi aghmati masura gashi yanzu idi ya zo maka cikin bakin ciki kana daure a aghmat cikin kurkuku tarabanatika fil amtari khashi'atan ko ja'i'atan ga ƴaƴanka nan cikin tsummo kara ayun wace yaghzilna linnasi la yamlikna qitmira sai sun yi wa mutane wato kadi sannan su samu abin da za su ci ba su mallaki ko da fincin hancin dabino ba su mallaki komai ba sai sun je sun yi aikatau a gidaje sannan su samu abin da za su ci barazna nahwaka littaslimi khashi'atan ga su sun zo yau dan su gaishe ka absaruhunna hasiratin makasira amma kana ganin su kaga alamar kaskanci da ainihin damuwa da suke ciki ya tana fi tini wal aqdamu hafiyatun gashi nan suna tafiya cikin tabo ba takalmi a kafar su ka annaha lam tata miskan wa kafura kamar ada can ba su ne suke tattaka turara almiski da kafur ba shine yace man bata ba'daka fi mulkin yusarru bihi fa inna ma bata bil ahlami magrura wanda duk zai zauna yana farin ciki da wani mulki da Allah ya bashi to yana yaudarar kansa ne wata rana in Allah ya kwace mulkin to zai wayi gari kaskanci kadai ya ishe shi haka ya rayu anan matarsa ta zo ta mutu saboda bakin cikin mutuwa ta shi ma ya mutu bayan yan kwanaki ɗansu ya mutu shi ma har zuwa yanzu kabarin su yana nan a zumat har yanzu kabarin kaburburan su uku suna nan a wannan gari a cikin ƙasar Morocco to ire-iren su suna nan da yawa wanda suka yi mulki amma Allah ya karɓe mulkin wasu kuma dukiya Allah ya ba su daga baya Allah ya karɓe dukiyar zanto sun dawo ba su da komai sai an taimaka musu saboda duniya haka take yau kana cikin wani abu da kake so mai kyau gobe kuma sai ka ga wani abu mara kyau wayo kana cikin wani abu mara daɗi gobe kuma sai ka ganka cikin wani abu mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallama sanda ya taso haka Allah subhanahu wataala ya sifanta mana shi wajadaka dhallan fahada wajadaka ailan fa aghna shi yasa ce fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ubangiji ya jassada wannan tarbiyar a cikin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi bai san kowa ba ko in ce sai ya tashi ba tare da wani gata ba saboda iyayensa ba su bar masa dukiya ba kuma iyayensa ba masa sarauta ba amma Allah subhanahu wataala ya bashi abin da yafi duk wata sarauta da dan adam ya taba yi a duniya ya bashi wadata da tafi kowace irin wadata ya bashi wadata zuci wacce ita ce sama da kowace wadata sannan ya bashi wadata abin duniyar shi ma ya danka a hannunsa shi yasa Allah sai ya rufe da wannan fa ammal yatima fala ta fa ammal yatim fala taqhar kada ka nuna wa maraya bin karfi dan kana ganin shi bai da karfi baka san me gaba Allah zai yi shi ba annabi ya taso maraya amma gashi yadda ya zama ya buwayi manya manyan sarakuna na duniya ya kafa abinda ba wani dan adam bai taba kafa shi tun lokacin da Allah ya yi duniya taba kafa wani abu da annabi ya kafa a bayan kasa ba taba zuwa da irin abin da annabi ya zo da shi ba wanda ya tashi maraya yana yi wa mutanen makka kiwo da dan wani abu da zan taro da sisi da za su bashi amma sai gashi ya shigo makka yana mai bude makka ta koma duka karkashin sa saboda haka ammar yatima fala taqhar kakka ga wani mai rauni a cikin raunin sa kace zaka wulakanta shi baka san gaba mai Allah zai mai da shi ba ko ka ga wani yana neman taimako ka ci mutuncinsa baka san mai Allah zai gaba da shi ba kuma wannan ni'imar da kake kana ciki to ka fito ka faɗi ni'imar da Allah ya maka ka gode masa akan ta kada ka rika ganin dabarar kace iyawar kace ƙwarewar kace wannan darasi ne Allah subhanahu wataala ya jassada shi a cikin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda haka rayuwar duniya ba ta tsayuwa akan yanayi guda ɗaya tana jujjuyawa ne kada wani yanayin da kake ciki ya hana ka tunanin cewa Allah subhanahu wataala zai kawo maka sauyi in mara daɗi ne zaka samu mai kyau kada wani yanayi da kake ciki mai kyau ya sa maka gururi sa maka rudu ka rika ganin kamar ba wanda ya sai raba ka da wannan rayuwar da kake ciki ta jin daɗi saboda haka wannan darasi ne da Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah yake ishara zuwa gare shi cikin wannan sadara a lokaci yayi ba za mu iya shiga na gaba ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh